Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 9 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Murtala da kanin labarai.
To Hafiz, adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a Morocco ya ƙaru zuwa sama da 1,000, yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672. An baiwa kungiyar tarayyar kasashen Afirka ta AU damar zama memba ta dindindin a kungiyar kasashe mafi ƙarfin tattalin arziki ta duniya, wato ta G20. An tarwatsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar Rasha da ke birnin da Rasha ta mamaye na Folohi da ke yankin Zaporizhia na ƙasar Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a ƙasar Morocco ta yi sanadiyar kashe mutane da dama.
Muna zamne cikin otel sai muka ji daki ya fara girgizawa. Cikin girgizar nan mu duka muka zabura, muka huta da gudu, muka koma can waje.
Sannan za a ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa a Najeriya ta ci tarar jam'iyyin adawa uku maƙudan miliyoyi. To ko menene dalilin yin hakan? Sai kuma shirin adawa lafiya da Baba Yakub Makeri ya shirya kuma zai gabatar, da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'atariya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar Morocco da yammacin jiya Juma'a ya ƙaru zuwa sama da 1,000, yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamuran cikin gida. Girgizar ƙasar ta auku kan tsaunukan Atlas kimanin tazarar kilomita 72 daga Marrakesh, wani sanannen wurin 'yan yawon bude ido. Wasu gine-gine sun ruguje a Marrakesh, lamarin da ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda da yawa daga cikinsu suka ce za su kwana a waje saboda suna fargabar komawa cikin gidajen nasu da suka ruguje. Abdulhaq El Amrani, wani mutum mai shekaru 33 a Marrakesh, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa, "Na ga gine-gine suna motsawa, ba mu san abin da za mu yi ba a irin wannan yanayi. Daga nan na fita waje, inda na ga akwai mutane da dama a nan." Haka kuma an je girgizar ƙasar har a ƙasashen Portugal da Algeria. An baiwa ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU damar zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki ta duniya ta G20, kamar yadda Prime Minister India Narendra Modi ya bayyana a yau Asabar. Yana mai ƙara jaddada ƙudurinsa na bada babbar dama ga kudancin duniya a matsayinsa na mai karɓar baƙuncin babban taron ƙungiyar na Bana. Sanarwar da Modi ya bayar a jawabinsa na buɗe taron G20 na ƙarshen mako yana cewa ne a yayin da rikice-rikice a duniya da kuma rashin halartar wasu manyan gimshiƙai suke barazanar haifar da wuya a iya cimma wata matsaya kan wasu muhimman al'amura. Duk da haka an sami goyon baya sosai na saka ƙungiyar ta AU a cikin G20, wanda ya sa ta kasance ƙungiyar ƙasashe ta biyu da ta zama memba bayan ƙungiyar tarayyar Turai. Bayan bada sanarwar da kuma gaisawa da shugaban ƙungiyar AU na yanzu, wato shugaban ƙasar Comoros Ali Azali Asumani, Modi ya kuma gayyace shi da ya ɗare kan kujerar wakilcin ƙungiyar a G20. Jita-jita kan ko gwamnatin Hindu mai kishin ƙasa ta Prime Minister Narendra Modi na ƙoƙarin sake sunan ƙasar India zuwa Bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron G20 da ke gudana a New Delhi, yayin da aka soma taron a yau Asabar. A jikin allon da ke gaban Prime Minister Modi an rubuta Bharat a maimakon India, wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya. A cikin jawabinsa na buɗe taron kuma a cikin harshen Hindi, Modi ya ce Bharat na maraba da wakilan taron a matsayin shugaban ƙungiyar G20. Muhawarar yiwuwar yunkurin sauya sunan ƙasar ta fara yin ƙamari ne a farkon wannan makon, bayan gayyatar walimar cin abincin dare da shugaba Draupadi Murmu ya yi wa wakilan taron G20 ta fito da sunan shugaban Bharat. Ya kasance al'ada yin amfani da India a cikin sadarwar hukumar da aka aika cikin harshen Turanci. India sunan da duniya ta san kasar da ke da mutane biliyan 1 da miliyan 400 an san shi a hukumance ta hanyoyi biyu wato kundin tsarin mulkin kasar ya ce India wato Bharat za ta zama gamayyar jihohi batun ya janyo cece-kuce waɗanda ke goyon bayan sa sun bayar da shawarar cewa ya kamata sunan Bharat ya fi zama muhimmi kai India yayin da wasu ke yin Allah wadai da shi a matsayin wani yunkuri na jam'iyyar Bharatiya Janata ta Modi mai mulki ko kuma BJP na tsayar da tushen ɗan kishin Hindu gabanin babban zaben shekara mai zuwa.
To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Mutane fiye da 800 aka tabbatar sun mutu yanzu a sakamakon wata mummunar girgizar ƙasa da ta afkawa wasu yankunan ƙasar Morocco da ke da dogayen tsaunuka. Kamar yadda hukumar kula da binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta tabbatar, wakiliyar murya Amurka Ramatu Garba Baba ta ji daga bakin wasu da suka tsallake rijiya da baya a wannan rahoton da ta hada mana daga Jamus.
لقد كنت في المغرب عندما حدث هذا اهتزت الارض من ما
ادري زار زيلاني كينان وتطالبه ده girgizar kasar mai karfin maki 6.8 a ma'aunin Richter ta rutsa da ita a garin Marrakesh.
Kuna fi shara limada lam afham shay اعتقد
لن تنامي cewa haka kawai naji kasa na motsi sai kawai kayan dakin suka yi ta fadowa ba shiri yayata ta bude mana kofa muka ruga kasa muna kuka ba tare da mun san me ke faruwa ba ni na zata ma tashin duniya ne
mahbusa fi almanzil.
To girgizar kasar dai ta lalata tarin gine-gine da layukan wutan lantarki da ma na sadarwa a wasu larduna 6 da ke kudancin kasar da suka hada da Al-Haus da Marrakesh da Urzazat da Azlal da Shishawa da kuma Tarundant kamar yadda mahukuntan kasar ta Morocco suka shaida. Al'amarin na jiya Juma'a dai ya auku ne da misalin karfe 11:11 na dare a gogon kasar, ya kuma zo ne a daidai lokacin da wasu 'yan wasan kwallon kafa na kasashen Burkina Faso da Uganda da Niger ke wani wasa na neman gurbi a gasar cin kofin kasashen Afrika ko CAN da za a yi a bana. Abdulzada Baraze na ɗaya daga cikin 'yan wasan kwallon kafa daga Niger da ya shaida muryar Amurka yadda shi da abokansa suka tsallake rijiya da baya.
Muna zamne cikin otel sai muka ji daki ya fara girgizawa. Cikin girgizar nan mu dai mu duka muka zabura muka huta da gudu muka koma can waje Allah ya sa da kwai teren na golf sai muka je can muka gamu muka jira mu gani abin da Allah zai yi. Mai lalle dai kai mun ji a cikin gari an yi hatsari da yawa wallahi abin bai daɗin ji.
To a nashi bangaren Ibrahim Tikere dan jarida ne da ke bibiyan gasar kwallon kafar da ya bayyana yanayi na firgici da suka tsinci kai a lokacin aukuwar girgizar kasar da ya ce a gare su bakon abu ne.
Mu ɗan ƙasan Sahel wanda muke nan cikin ƙasashen mu nan Afrika na wurin Sahel ba mu san wanga harkokin ba wanga girgizar ƙasa ba, don ka wanda yayi ya ganta aka yi gaskiya abin ba kyan gani yadda gani da girgizar wurin da muke hamaka gudu muka ta wurin da aka ɓoye mu gaskiya mun shi girgiza sai ka azatashin duniya ne kawai da a yi.
To kawo yanzu dai mutum sama da 800 hukumomin kasar suka tabbatar sun mutu baya ga wasu ɗaruruwa da suka ji rauni da dubban da ke buƙatar taimako. Sai dai aikin jinƙai da aka soma gudanarwa cikin hanzari ya ci gaba da fuskantar ƙalubale saboda nisan yankunan daga manyan biranen kasar. Amma ministan cikin gida Abdulwafi Laftit ya ce suna duk mai yiwuwa don magance matsalolin da girgizar kasar ta haddasa.
Tajannadat sulutat al-mahalliya.
Yace a yanzu jami'an kiwon lafiya da 'yan kwana-kwana da na agajin gaggawa duk sun tashi haikan suna aikin da ya rataya a wuyansu na ceton rayuka da agaza mutane da ma tantance yawan asarar da aka tafka. Girgizar kasa dai mafi muni da Morocco ta taba gani shine wanda ya lakuma rayuka kimanin 12,000 a shekarar 1960. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An tarwatsa ofishin shirkatar babbar jam'iyyar siyasar Rasha da ke birnin da Rashar ta mamaye na Poloyi da ke yankin Zaporizhia Oblast na kasar Ukraine da yammacin jiya Juma'a, kamar yadda jaridar Independent ta kifta ruwaito a yau Asabar. Magajin garin Melitopol ya bada sanarwar lamarin a shafin Telegram, ya ce an kuma zakulo 'yan kasar Rasha da ke cikin ginin. Rasha ta yi ikirarin mamaye yankunan Ukraine na Kherson da Zaporizhia da Donetsk da kuma Luhansk. Dakarun Ukraine da wato na ƙara matsawa kan fagen dagar kariya na Rasha a garin Robotyne, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a cikin rahotonta na sirri kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a yau Asabar. Sanarwar wadda aka wallafa a shafin X da aka fi sani da Twitter a da, ta kuma nuna cewa akwai yiwuwar Rasha ta kwashe sojojinta daga wasu yankunan fagen dagar don maye gurbin rundunonin da suka sami rauni a kusa da Robotyne. Ma'aikatar ta ce mai yiwuwa kwashe sojojin ya takaita ƙarfin Rasha na aiwatar da hare-hare a wasu yankunan daga, kuma akwai yiwuwar hakan na nuna matsin lamba kan layin tsaron na Rasha musamman a kusa da garin. A ƙarshe, jami'an Amurka sun faɗa wa muryar Amurka cewa an takaita yawan jiragen saman soji da ke sansanin soji a jamhuriyar Nijar tun juyin mulkin da aka yi a ƙasar a cikin watan Yuli. Nijar na ɗaya daga cikin sansanonin Amurka na yaƙi da ta'addanci da tattara bayanan sirri na tsaro a yankin Afirka ta Yamma. Ana ta yadda jiragen Amurka maras matuƙi daga sansanonin da ke Yamai, babban birnin ƙasar da kuma Agadez, kimanin kilomita 1,000 arewa maso yamma, suna kuma samar da mahanga babba daga saman yankin tafkin Chadi na ƙasar Kamaru da Chadi da Nijar da kuma Najeriya. A 'yan shekarun baya-bayan nan, mayakan sun wato mayakan masu tsatsauran ra'ayin Islama sun addabi al'ummomin ƙasashen.
Murtala Faruku sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Najeriya. Kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta yanke hukuncin ƙorafe-ƙorafe da jam'iyyun adawa uku suka shigar a gabanta tare da jin tarasu miliyoyin naira. Ko menene hujjar yin hakan? Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Kwamitin alƙalai biyar a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Haruna Tsammani ya zama mafi tsawo a shari'a irin wannan da aka taɓa yi a ƙasar, wanda daga bisani ya yanke hukuncin cin tarar jam'iyyar Labour kuɗi wuri na gugan wuri har naira miliyan 47,910 da naira 431,87. Sai jam'iyyar PDP wacce aka ci tararta naira miliyan 23,391 da naira 1,45. A ƙarshe sai jam'iyyar APM wacce aka ci tararta naira miliyan 13,675 da 890. Duk wai akan sun shigar da ƙorafe-ƙorafe mara tushe, sun ɓata ma kotu lokaci wurin shigar da irin wannan ƙarar. Saboda haka dole su biya tarar cikin kwanaki biyu. Ko menene jam'iyyar Labour take cewa kan wannan batu? Dr. Yunusa Tanko shine mai magana da yawun jam'iyyar.
Ba toyi haƙi bane, an yanke mana haƙi ne ma gaba daya. Bamu da haƙi, bamu da mutunci, ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a. Kuma ɗan Najeriya ne, an sun ga abin da aka magudun da aka tabka a cikin wannan zabe. Amma suke cin mutara ba tun kuma sun cin mutuncin mu. Kuma a kashe demokradiya abin da ake kokarin yi kenan. To abin da suka yi a ci gaba, ma'ana shine barawo ma zai iya zuwa ya zo ya nemi shugabancin Najeriya, kuma ba wanda ya isa hana shi billahi lazi. Nan zuwa gobe za mu daga kara.
Suma jam'iyyar PDP suna ganin babu yadda za a yi su biya waɗannan kuɗaɗe idan sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli, in ji ɗaya cikin masu magana da yawun kungiyar kamfe ɗin jam'iyyar, Umar Sani da Kat.
Abubuwan da suka zartar hadda maganan kuɗin shi ne sakamakon wannan kotu. Saboda haka idan za mu ɗaukaka ƙara, dole ne a dakatar da wannan maganan biyan tara, domin ba ita ce kotu na ƙarshe ba. Kotun ƙarshe shi ne kotun ƙoli na Supreme Court, ita ce za ta iya cewa ta tabbatar da wannan abin da kotun ta yi, ko kuma ta sauya abubuwan da wannan kotun ta yi. Saboda haka tsari shi ne mun ɗauka ƙara tun ajiyan, tun da kwana 14 ne muke da shi na shigar da ƙara, sannan kuma a saurari ƙarar mu. Saboda haka wannan cin tara, ina so in tabbatar muke da cewa ba za mu biya tara ba, domin za mu ɗauka ƙara kuma idan kotun koli ta ce to lalle ta tabbatar da wannan tara, to a lokacin ne zamu biya, tunda da wannan kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa.
Amma ga Dr. Umar Ardo, wanda tuni ya fice daga jam'iyyar PDP, ya ce bai kamata jam'iyyar PDP ta nuna bacin rai a wannan shari'ar ba.
Sa'ilin da PDP suke gasa mini ayan zalunci a hannu, sannan rugo zuwa kotu, kotu su kara mini garwashin wuta a kai. Me jama'a suka ce? Me PDP ta ce? Ai sa'ilin PDP da shugabanninta da kuma gwamnatocin da suka kafa sun ga kaman kayan ado suke yi da zalunci. Ato, yanzu abun ya juye, teburi ya juye, reshe ya juye ga mujiya.
Sai dai a wajen mai da martani, jam'iyyar APM ta aiko da takarda cewa wanda ma ya wakilci jam'iyyar a shigar da wa'annan ƙararrakin ba wakilinsu ba ne. Masanin harkokin shari'a Dr. Mai Nasara Umar ya ce kotu ta yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya bata ne.
Kotu tana da hurumi da za ta yi irin wannan, muka dauki hurumin da ke karkashin sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya, inda kowace kotu take da hurumin shirya tsare-tsare da ka'idojin yadda za ta tafiyar da harkokin zamanta. To furucin kotu daidai yake da doka, tunda kotu ta furta ya zama doka. Amma dai na dauka kotu za ta yi la'akari da cewa duk wani wanda ya zo kotu a matsayin yana ƙara, wala Allah mai ƙara ne ko mai ba da shaida ne ko ma dai menene, ya zo ne ya taimaka wajen gina demokradiya, ya zo ne kuma ya taimaka wajen gina shari'a, ya zo ne kuma ya ba da gudunmuwar shi wajen aikin da su kotunan suke. Saboda ai inda ba su zo ba, ai da ba za a samu tantancewa da fitar da wasu bayanai waɗanda suke dudukokula a shari'a ba.
Bayan kotu ta kwashi fiye da sa'o'i 12 tana zama, kotun ta tabbatar da zaben shugaba Tinubu tare da yin watsi da duk wasu zarge-zarge da ake yi masa da jam'iyyarsa ta APC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Yanzu agogon ma'anan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A makon da ya gabata, bakon wannan shiri Dr. Danjuma Adamu Ismail, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIIT mai kula da horar da masu harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria, ya ɗauko mana bayani akan yadda suke iya gano takardun mota sun lalace ba tare da tsayar da motar ba saboda fasahar zamani. A yau ma za mu tashi ne daga wannan bayanin.
In ta wuce ma tana tafiya ma, za ka gano cewa wannan ko takardun shi ma ya kare, saboda akwai system da zaka sa motar tana tafiya, ka sa lambanta a cikin computer ka, za ta baka ai wannan ko takardun shi sun kare ko bai da kaza kaza, to iyaka kai wanga waje kaza motar take zuwa mai lamba kaza ku address din ta shikenan. Amma ba ka tsaya kana bin motar kana har abu ya
to ko shi sa naga kalmar technology wato kimiya a cikin sunan wannan cibiya, kana nufin yanzu kuna yin amfani da wata na'ura kamar yadda ake gani a kasashen da suka ci gaba ta yadda ba sai an rinka wannan guje-gujen ba?
Sai an guje-guje ai yanzu duk ba an wuce wannan, ba wanda zai tsaya yana maka wai abin nan haka kawai moto ma ko to yanzu ma Lagos su sun riga su sun yi fara irin na kasashen waje. Anan nan an samu wata mota da aka kawo mana, muna ma da paint boots, kaga inda ake paint motoci ne, muna gyare-gyare da motoci da waɗansu abu
haka
a nan cibiyar. To aka kawo wata moto daga Lagos ta zo tana ana fenti, kawai sai ga mai motan su kaman Kano a Lagos, shi motan nashi ta kare doka, ita ko ta bi one way ne ko ta yi parking inda bai kamata ba, sai suka dauki hotonta sai suka tura mu shi mai motan, suka tura mu cewa motan shi ta kare doka saboda ka yazo ya biya tara kaza. Shi kuma ya san motan shi tana Zaria ana wajen abin, so sai yana tunanin cewa to ko mun dauki motan shi ne mun je Lagos mun kada ya muka cewa to wani ma zai je Lagos
tun daga nan
kaza. To aka je tsakaninmu da su abin nan sai suka tura mana hoton motan, sai mu ga motan ma ashe an yi fake numbanta ne. a can Lagos din kowani yana amfani da fake number
din boge irin ta wannan mota
mu mun gano cewa hoton da ya ba shi wannan moto salon ne can moto kuma irin wata irin mai kama da jeep din ne kaga ba moto ɗaya ba ne ba iri ɗaya
amma lamba iri ɗaya
lamba iri ɗaya amma shi wannan wanda ya kawo motar shine ainihin yake da
lambar mechanic
register lambar din so kaji saboda haka to kaga irin technology da ake amfani da shi kenan
kaji yanzu an kama shi da laifi biyu an
sanya dukata ga wancan kuma eh to wancan kuma su yin za su sai sun nemo wancan saboda shi ba shine ya register da number
ina nufin wani shi wancan din laifi biyu yayi
eh to ai ta ina za su kama shi saboda fake number yayi
ba shi da
address ainihin wannan da suka take cikin database din su shine yake da number shike da abin nan saboda haka kaga an exonerate din shi ba motan shi bane to irin wannan technology da ake amshi wani moto ma kana tsaye nan amma dole ne su ma hukumomin da za su rika ba da irin kasu enforcement agency ne su kasance suna aiki da na'ura ba kawai ka je baka da na'ura baka da means of communication baka da computer da waɗansu abu da za ta rika duba maka wani abu ba so kaji matsalan da ake ciki amma sai gwamnati ta hukumar jihohi din sun kafa wannan dokoki din so ne amfani da abin nan to sannan kuma akwai muna da wani bari kuma muna ba mutane training akan horo akan yin tukin trailer da forklift I don't know me zaka kira forklift ne abin da ke dauka container da wadansu abu haka
abin daga
da crane irin motocin irin za su dauki kayayyaki da wadansu abu haka to duk muna da koyon wajen nan
motocin
loadi to duk muna da su kuma ko kwanakin ba da aka zo abin mamaki ma ana neman wanda suke karatun a kamfanin da yake aikin gas din nan babu
wannan pipeline
babu so da haka dole sun dauko kasashen sai zan dauko kananan masu kananan sana'o'i daga kasan waje daga dan inda yazo yana aikin yana irin waɗannan ayyukan
wanda kana nufin ba Najeriya ba ta da isassun masu tuki da za su yi irin wannan aikin
to ba sukin bane kaman shi forklift din da crane din ba mu da su isassu ko kuma tukin ma da kake tunani na manyan trolley ma yanzu a kasan waje ana neman su Canada, Europe da su America din su musamman su rubuto ma National Board for Technical Education ita da ke Kaduna cewa suna son a ba su ƴan Najeriya masu wannan skill din masu wannan masu ƙwarewa akan irin wannan manyan tuki amma ba su dole haka yanzu za ga wanda yake su ƴan kudu suna da gogewa akan abin sun dinga zuwa nan muna ba su horo da certificate din mu kuma sun tafi kasan sun je suna samun aiki dan yanzu ma ko kwanakin ba waɗansu manajojin banki fa manajin banki suka zo suka ce su za su zo su yi wannan training din
za su koyi tukin mota
koyi tukin mota su tafi kasan waje su yi abin nan to in ka je Canada kan abinda ake ba ko professor abinda za a ba driver trailer ko professor zai dauka
To madalla anan ne kuma zamu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da shi. Yanzu madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamin Ismail da wakilin mu Isa Lawali Kara da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mu sautin shirin. Baba Yakub makeri ne nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakub Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da ke muna jajantawa al'umma ƙasar Morocco waɗanda iflayin girgizar ƙasa ta afkawa Allah ya jigan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka tafka asara Allah ya mayar da alheri. Sako na gaba ya fito ne daga Yusuf Mileda Gwalalo jihar Bauchi ya ce salam BOA ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnatocin jihohi su gaggauta baiwa talaka tallafin abinci da aka ambata za a ba su da rage radadin cire tallafin man fetur fatan tallafin zai je hannun talakawa. Albarkacin ranar yaƙi da jahilci ta duniya da aka gudanar muna kira ga iyaye da su daina cire 'ya'yansu daga makaranta saboda matsalar tsadar rayuwa garin cewa duk abin da ya yi tsanani sauƙi zai biyo daga baya Sako daga Sani Milenge-Lenge Yalwa Yawuri. Sai sako daga Alhaji Umar Foreba da Adam A. Adam Gashuwa suka ce salam biyoyi Hausa, muna jajantawa al'ummar kasar Morocco sakamakon girgizar kasa wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba, amin. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce zuwa kotun koli da Atiku Abubakar ya ce zai yi tamkar yin harara ne kawai a cikin duhu, abin yi kawai shine ya yi haƙuri ya tara gaba 2027 kamar gobe ne matukar akwai yawan rai. Sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau suka ce salam biyoyi Hausa. Wallahi saura Kirismu talakawan Najeriya mu cewa gwamnatin kasarmu Najeriya gwara jiya da yau ganin yadda gwamnatin shugaba Ahmad Bola Tinubu ta janye tallafin man fetur wanda ya sanadin jefa miliyoyin 'yan Najeriya wani halin takura da damuwa. Gashi kuma ta kara ninka kudin aikin hajji wanda yanzu haka ya kai miliyan 4.5. To yanzu an yi walƙiya mun ga kowa a wannan kwanaki 100 na farko, kawai Allah ne yake kaunar malam talakan Najeriya. Sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger ya ce salam biyoyi Hausa, da wannan dama nake so in yi amfani domin na yi kira ga masu hannu da shuni da cewa a duk inda ake da mabukata hannun masu da shi ya zamto mai bayarwa ne ga marasa shi, ba sai an jira gwamnati ko hukumar ba da agajin gaggawa ba. A ƙarshe ina mai addu'ar Allah ya taimaki mai taimako a duk inda yake, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga ya ce mahukuntan Najeriya ku dinga ciza kuna hurawa, domin kuwa talakawan ƙasa suna cikin halin niyasin tsadar rayuwa yau da kullum, kuma talakawa suna zaɓe ne domin neman sauƙin rayuwa. Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a taƙaice.
A takaicen adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar Morocco da yammacin jiya Juma'a ya ƙaru zuwa sama da 1,000, yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatan lamuran cikin gida. An baiwa kungiyar tarayyar kasashen Afirka ta AU damar zama memba ta dindindin a kungiyar kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya ta G20, kamar yadda Prime Minister India Narendra Modi ya bayyana a yau Asabar, yana mai kara jaddada kudirinsa na bada babbar dama ga daukacin duniya, wato ga kudancin duniya a matsayinsa na mai karbar bakuncin babban taron kungiyar na bana. Jita-jita kan ko gwamnatin Hindu mai kishin ƙasa ta Prime Minister Narendra Modi na ƙoƙarin sake sunan ƙasar India zuwa Bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron G20 da ke gudana a New Delhi, yayin da aka soma taron a yau Asabar a jikin allon da ke gaban Prime Minister Modi an rubuta Bharat a maimakon India, wanda haka ya bambanta da yadda lamarin yake a can baya. An tarwatsa ofishin shalakwatar babbar jam'iyyar siyasar Rasha da ke birnin da Rasha ta mamaye na Poloi da ke yankin Zaporizhia da yammacin jiya Juma'a a ƙasar Ukraine, kamar yadda jaridar Independent ta Kyiv ta ruwaito a yau Asabar. Magajin garin Melitopol shi ne ya bada sanarwar lamarin a shafin Telegram, yana mai cewa an kuma zakuro 'yan ƙasar Rasha da ke cikin ginin. Jami'an Amurka sun fadawa muryar Amurka cewa an takaita yawan jiragen saman soji da ke sansanonin jamhuriyar Niger tun juyin mulkin da aka yi a kasar a cikin watan Yuli. Niger na ɗaya daga cikin sansanonin Amurka na yaƙi da ta'addanci da tattara bayanan sirri na tsaro a yankin Afirka ta Yamma. Ana ta yadda jiragen Amurka maras matuki daga sansanonin da ke yamai babban birnin kasar da kuma Agadez kimanin kilomita 1,000 arewa maso yamma, suna kuma samar da mahanga babba daga saman yankin tafkin Chad na kasar Kamaru a Chad din da Niger da kuma Najeriya.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad. Za mu sake dawa da wani sabon shirin ciki har da amsoshin tambayoyinku. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.